A yau 10 ga watan Fabrairu ne babban bankin Najeriya CBN ya bayyana cewa za a daina amfani da tsofin takardun kuɗaɗe da aka canza na naira 200,500, lamarin da ya haifar da fargaba a zakatan mutane da dama a ƙasar ganin irin cinkoso da ake fuskanta a bakin wasu bankunan. A halin yanzu dai ɗaruruwan kwastomomi ne suka taru a harabar bankin Zenith dake unguwar Aso Kuro a babban birnin tarayya Abuja, inda suke kokarin shiga bankin don samun biyan bukata.
Sunana Yakuba Adamu. Gaskiya halin da ake ciki na matsalar abin da ya shafi shiga banki wannan akwai matsala. Mun tun safe muke zaune anan, yanzu mun hakura ne kawai mun janye.
Me aka ce muku? Akwai wani bayani?
No, ana samu gowanta amma kamun ka shiga ne matsala.
Sunana Abubakar Usman.
Na tsaka kai ma a gaban mun banki, shin baka samu shiga ba?
Ah, ban samu shiga ba tun da safe ma ina nan, tun karfe 6 ma ina nan, amma ban samu shiga ba har yanzu.
Me ya faru?
To, sun ce mu rubuta suna kuma ana kira suna sai su getare na wasu su getare na wannan sai ka gan bamu samu shiga ba, muna ta yi mu shiga kenan har yanzu bamu samu mu shiga ba.
Wannan lamari na zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin Najeriya ta ce za ta mutunta umarnin da kotun kolin kasar ta bayar akan karar da wasu gwamnonin jihohi uku suka shigar, inda kotun ta dakatar da aiwatar da wa'adin daina amfani da tsofin takardun kuɗin har zuwa ranar 15 ga wannan watan da ake ciki, inda za a yi zaman sauraron hukuncin da za a yanke. Tun da fara dai wasu ƴan Najeriya sun nuna goyon bayansu ga matakin gwamnatin kasar da CBN na sanya wa'adin dakatar da amfani da tsofin kuɗin da aka canza. Muhammad Salih Hassan, shugaban kungiyar One Nigeria, na daga cikin ƴan kasar da suka nuna goyon bayansu ga matakin, yana mai cewa duk wani abu da ya shafi kuɗi ba hurumi ne na kotu ba.
Ina goyon bayan babban bankin kasa abinda ta yi, wannan abu ne da dukkan kasashe suna yi a koda yaushe. Mu mun fi shekaru da dama ma ba a canja wannan kuɗi ba, kuma kin ga wannan canjin kuɗi abinda nake kallo shi ne na farkon fari tsari na maganan kuɗi. Wannan hurumi ne na babban banki, hurumi ne na economist waɗanda suka san yanda tsarin harkoki na kuɗi yake na duniya, ba hurumi ne ta kotu ba.
Shiko a nashi ɓangaren Nastura Ashish Sharif, shugaban kwamitin amintattu na gamayyar ƙungiyoyin arewacin Najeriya, na ganin wannan hukuncin da kotun kolin ƙasar ta ɗauka ya yi daidai duba da halin da ‘yan ƙasar suka tsinci kansu a ciki, tare da ƙari kan cewa tsarin da aka kawo ba a yi masa kyakkyawan shiri ba.
Duba da halin da aka tsunduma mutane a ciki na tashin hankali da firgici da wahala da rashin sanin ma ina mutane suka sa a gaba, wannan tsari da aka kawo ba a yi masa shiri ba. Network din bankunan nan baya aiki yanda ya kamata, ba a buga kuɗi a isassu ba, POS nan babu, komai ya tsaya a cikin ƙasar nan, kai da dukiyarka baka da ikon kai hannu kanta. Babu wata doka a ƙasa da ta bawa bankin ƙasa ikon ayyadewa mutane yanda za su tattafiyar da arzikinsu halaliyarsu abinda suka samu, ba ta da wannan iko.
Ana dai fargabar yiwuwar barkewar rikici la'akari da yanda al'umma suka fusata akan wa'adin da aka sanya wajen daina amfani da tsofin kuɗin da aka canza a ƙasar, a daidai lokacin da ya rage saura 'yan kwanaki a gudanar da babban zaɓe na fidda shugaban ƙasa a Najeriya. Kazalika masana tattalin arzikin ƙasa na ganin kamata ya yi a bi mataki daki-daki har sai kuɗaɗen sun wadata a ƙasar, kamar yanda Dr. Isa Abdullahi ya ƙari da cewa
a ƙa'idar kuɗaɗe na duniya da ma na Najeriya ba a kiyasta iyaka rana kaza ne za a yi canjin, domin idan an yi haka da yawa mutane ballantana ma tattalin arziki irin namu na Najeriya, wanda masana suna ce informal economy ne, wato tattalin arziki ne wanda bai ci gaba ba kuma ba a wayewa ake gudanar da shi ba. Wa'adin nan in an bayar an ce sai wannan takaitaccen lokaci, bankunan da babu su a ƙauyuka ya za a yi, ina za a kai? Yanzu ma cikin garin ma ba a ƙare ba balle ƙauyuka, saboda haka dole a samu dogon lokaci ana canjin kuɗin nan.
Bayan ga waɗanda suka yi cincirindo a harabar bankuna da dama a faɗin Najeriya, a faɗin ƙasar, abin jira a nan shi ne ranar da za a yi zaman sauraron hukuncin da za a yanke domin kawo ƙarshen matsalolin da tsarin ya haifar. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.